This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalo da kuma Dainiya muryar Arewa za kuma ku iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Wa sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin ranar Juma'a 7 ga watan Agusta. To wai me yasa aka hada gwajin cutar sankarar mahaifa da allurar rigakafin shan inda ga matan yan sanda?
Yana da illa sosai dan a bakin mahaifa yake. Kuma in ya samu illa gaskiya ba yi ma da amfani ka samu ma mahaifan a cikin jikinka.
To kuma kamar kowace ranar Juma'a da hantsi, Maryam Dauda na tafi da shirinta na kallabi tsakanin rawuna. Za kuma ku ji sharhin jaridun Hausa da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Amma fa duk waɗannan sai kun sha labaran duniya to.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Hamshakin mai kuɗin nan wanda ya fice a shirye-shiryen talabijin Donald Trump shine ya dauki hankalin jama'a jiya Alhamis dare yayin da masu neman jam'iyyar su ta Republican ta tsaida su takarar shugaban ƙasa 10 da ke kan gaba suka tallata kansu a muhawara ta farko a shirin zaben shugaban ƙasa da za a gudana cikin watan Nuwamba shekara ta 2016. Hamshakin ɗan kasuwan tare da abokan takararsa Jeb Bush, Scott Walker da kuma sauran mutane bakwai suka fuskanci juna a Cleveland, Ohio, a muhawarar da ta ba Amurkawa damar fara ganin inda 'yan takarar jam'iyyar Republican ɗin suka mai da hankali watanni 6 kafin gasar neman tsaye da ɗan takara ta farko da za a yi a jihar Iowa. Donald Trump ya yi abin da aka zata tun farko da aka tambaye shi ko zai yi alkawalin cewa ba zai tsaya takara ta ƙashin kansa idan jam'iyyarsa ta Republican ba ta tsaye da shi takara ba, sai ya ce ba zan yi wannan alkawali ba yanzu. Ya kuma ƙi nadama a bisa furucin da ya yi dangane da mata da cewa wata babban matsala da wannan ƙasar take fuskanta ita ce cusa siyasa a bayyana ra'ayoyi. Waɗanda suka yi muhawara da Donald Trump a jihar Ohio sun haɗa da tsofaffin gwamnoni da fitattun sanatoci da kuma wanda bai taɓa tsayawa takara ba. Mutane 4,500 ne suka cika makil a wani filin wasa suka ƙara wa 'yan takarar ƙarfin gwiwa da suka haɗa da tsohon gwamnan jihar Arkansas Mike Huckabee, gwamnan jihar New Jersey mai ci yanzu Chris Christie da John Carson na jihar Ohio da kuma 'yan majalisar dattijai Ron Paul, Mark Rubio da kuma Ted Cruz, sai kuma tsohon likitan fiɗan ƙwaƙwalwa Ben Carson.
Wata sabuwar kungiya mai alaka da kungiyar ISIS ta daular wato ta dau alhakin kashe mutane 15 a wani harin udar bakin wakin da aka kai jiya Alhamis a wani masallacin da jami'an tsaro suka fai sallah ciki a kasar Saudiya. Kungiyar da ke kiran kanta Lardin Hijaz na daular Islama ta bayyana a kafar sadarwa ta Twitter cewa lallai ita ta kai wannan harin yan sa'o'i bayan da wani dan unar bakin wake ta yarda bom din yayin da ake sallah a masallacin da ke Afha na kudancin kasar. Masallacin na kusa da kan iyakar Saudi da Yemen wadda yaki ya daidaita daga bangaren kudu. Kungiyar ta Lardin Hijaz ta ce ta auna abin da ta kira ginin masu sabo. Hijaz na nufin sashen yammacin Saudiya inda nan ne wurare biyu mafiya tsarki addinin musulunci suke a Makka da Madina. Kungiyar ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare cikin kwanakin da ke tafi kan abin da ta kira kangararrun da ke yankin ƙasashen Larabawa.
Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce akalla mutane 8 ne aka kashe sama da 100 kuma suka ji raunuka a wata gagarumar fashewa da ta auku a Kabul da asubahin yau Juma'a. Majiyu sun ce bom ɗin ya tarwatse kusa da gidan gwamnati ne, mata da ƙananan yara kuma da dama suna daga cikin waɗanda suka rasu. Nan da nan dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin harin da ya auku kwana ɗaya bayan harin ƙunar baƙin wake da aka kai a wata motar roka a kudu da birnin Kabul wanda ya kashe aƙalla mutane 6 a wani hari na farko da ƙungiyar Taliban ta kai tunda ta tabbatar da mutuwar shugabanta Mullah Muhammad Umar makon jiya. Aƙalla 'yan sanda 3 da farin kaya 3 aka kashe a fashewar. da ta auku jiya Alhamis da yamma a Puli Alam babban birnin lardin Loga bisa ga cewar jami'an gwamnati da dama kuma sun ji raunuka.
Kafafen yaɗa labarai a Amurka sun ce Rashawa masu kutsen shafukan yanar intanet sun kutsa cikin sakonnin yanar intanet ko email na hafsan hafsoshin sojin Amurka da ke Pentagon wanda ya nakasa harkar sakonnin na tsawon makonni biyu. Kafafen yaɗa labaran sun ruwaito jami'an Pentagon na tabbatar da wannan kutsen. NBC wadda ta fara bayyana labarin ta ce ba a tabbatar ko gwamnatin Rasha ce ta sa aka yi kutsen ko kuma dai wasu suka yi gaban kansu ba. Jami'an gwamnatin Amurka kwanan nan sun tabbatar cewa bayanan sirri na gwamnatin wato na ma'aikatan gwamnatin tarayya da ma'aikatan wucin gadi wajen miliyan 21 sun fuskanci kasadar leke a wasu kutsen da aka yi sau biyu a baya waɗanda ake ganin daga China aka kaddamar.
Daga ƙarshe, shugabatarin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka da Rasha sun cimma yarjejeniya kan ƙudurin kwamitin sulhu na tantance waɗanda ke da alhakin harin makamai masu guba da aka kai a Siriya. Kerry ya sanar da haka ne jiya Alhamis a Kuala Lumpur, Malaysia, bayan tattaunawa da ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sergey Lavrov yayin taron ƙolin yankin kudu maso gabashin Asiya. Ya ce mun tattauna akan ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya. Na hakikanta cewa mun cimma matsaya da ya kamata a kada kuri'a a kai ba da dadewa ba da za ta bude kofar dora wani alhaki da aka rasa a yanzu haka. Membobin Majalisar Ɗinkin Duniya suna iya kada kuri'a kan kudirin mako mai zuwa. Za a kuma iya kafa kwamitin bincike da zai gano wanda ke da alhakin amfani da makamai masu guba lokacin yakin basasan. Ƙungiyar haramta amfani da makamai masu guba ta yi kokarin gudanar da bincike kan har-haren. Sai dai ita ko kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ba su da ikon ɗorawa wani alhakin harin. A shekara ta 2013 Amurka da Rasha suka buƙaci Siriya ta lalata dukkan makamanta masu guba. Idan ba haka ba kuwa Amurka ta ɗauki matakin soja a kanta. Sabili da harin iskar gas mai guba da aka kai wa farin kaya a Damascus. Sai dai an ci gaba da kai hare-haren abinda ya sa ake fargaban cewa Damascus tana amfani da waɗansu sinadarai masu guba da ba su ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da aka cimma tun baya wajen kai hare-haren.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu kada wato mu fara yada zango a jihar Niger tsakiyar Najeriya inda aka hada aikin rigakafin ciwon shan inna da gwajin cutar sankarar ga mata wato matan yan sanda. Mustafa Nasiru Batsari gare ka.
An kaddamar da aikin bada rigakafin cutar shan inna da sauran cututtuka a ciki har da yin gwajin cutar sankarar mahaifa ga matan yan sanda a Najeriya. Uwar gidan Inspector General na yan sandan Najeriya a Garesu Solomon Asari ita ce ta jagoranci kaddamarwar Amina, inda ta bayyana mahimmancin rigakafin da kuma yin gwajin cutar sankarar mahaifar, sannan ta kara da cewa
collaboration between POA and the National Primary Healthcare Development
Agency. Wannan shiri ne na haɗin gwiwa a tsakanin ma'aikatar lafiya matakin farko ta Najeriya da kuma matan 'yan sandan domin tabbatar da bunƙasuwar lafiyar mata da kuma mazan 'yan sandan a Najeriya. Malama Halima Ahmadu Bahago wata jami'ar kiwon lafiya ce a jihar Niger da ta halarci taron ga abin da take cewa.
To, kansa din nan kuma yana da illa sosai. Dan yana ne a mahaifa, a bakin mahaifa yake. Kuma in ya samu illa gaskiya ba ya da ba ya ma da amfani ka samu ma mahaifan a cikin jikinka. To, shine ake son kenan a fadakar da mutane mata saboda su zo su duba lafiyan bakin mahaifansu. Saboda kowa ya sani in yana da illa akwai abin da za a yi nan da nan, in dai ba ya wuce awo ba ne.
Abin ya tsaya ga matan 'yan sanda ne yadda aka zo aka ce matan?
Ana yin shi ko ina. To, ya zo ne ga matan 'yan sanda su ma su yi. In ba haka ba PPFN suna yin shi ko ina ne. Suna ma ticoci ma, an yi na ticoci, an yi na 'yan yaran makaranta ma duka. So, shi ne yanzu ita matan GIP ta ga cewan ya kamata a nuna ma matan 'yan sanda cewa su ma su zo a duba lafiyan jikinsu.
saboda ita mata ita ne baba shugaba a cikin al'amari din, shi yasa ta yi wannan awareness din saboda mata su gane, yara kuma su fito, don ana cewa yara ba su fitowa, mata ba su bari, iyaye ba su bari a yi wannan rigakafi.
Masana kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa yin gwajin sankarar mahaifar yana da matukar mahimmanci, a don haka bai kamata mata su rika sakaci da shi ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Wannan haka yake a gaida kuma na Batsari. Kafin mu ci gaba, bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar mu sha waka.
su murna ake su yaki san da haka nan da su chauta ake su yaki san da haka nan da su shiri ake su yaki san da haka nan
to akai da yan samarin Niger yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da barista Aisha Ibrahim Dankani. A makon da ya gabata ta yi mana bayani akan yadda ake dannewa mata haƙoƙin su da kuma yadda ake fakewa da al'ada. A shirin namu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na fara yi mata tambaya kamar haka. A matsayinki na masaniyar shari'a, yau muna cikin wani zamani da za a ce ana samun yawan aure saki. Mata da yawa da an yi aure bunu-bunu sai kaga an sako su sun dawo gida. Ta yaya kike gani za a bullo ma wannan al'amarin?
Abin da aka zaɓe shi ba a platform din just da za a samu matsala. Cikin rayuwa ana modi internet da condom. Condom wato irin ɗabi'un mutum. Kuma ba halittun mutum a duniya ake zai tashi ya abin da ya dama ba. A komai babu yin yadda ka dama. A kan titi kina tuka mota an ce ga inda za a yi. An zo traffic light a tsaya ai kaza. Me lane kaza ya bi lane kaza. Haka kuma a auratayya. Ba zai yi a ce wai namiji dan kawai an ba shi blanket a yanke zai iya aure. Wai iwaye gari yayi aure yanda ya dama. Hukuma ba ta da hannu a sa idan me yake yi. Akwai wanda ya cancanta yi, akwai wanda bai cancanta yi ba, akwai dokokin da ya kamata an tsara a gare su, kamata a yi gwamnati da cocila. Na cewa duk wanda zai yi ga ma'aikatar da zaka je kai registration ka ga yadda ake ga yanda ba a yi haka ake a ko'ina a duniya mutane ko sun san tsara wannan shi ne tsara al'ummar su ba wai magana ana yi bane ma tun ga mazan sun riga sun gane dara ta kida tun an yi wa ƴaƴan mutane yanzu an yi wa ƴaƴan su shi da abin kirki ko dai abin shi ne ko kuma a sake shi to a rufe shi ba wani abu bane tun da ni da ke mun san da 10,000 sai ki sake aure to mutumin gwada zai bada 10,000 dauko ƴan mutane a liƙa mar ya idan ka iya kora wata ka jaro wata da 10,000 kuma tunda kamar yanda nace an kyale ka kai abin da kaga dama ba yadda za a yi rayuwa ta tafi da abin da aka dama abin da yake daidai shi za a tilasta wa mutane su bi nayi wanda ba daidai kuma a hana ka ce ba zai yu ba baka isa kai ka zaba dan ka kaza ne tsarin yin wannan abin saka mu ƙara kallon legal system akan auratayyan mu saboda shine zai kare mana annobar da muka shigar da kanmu auren aure saki da ake yi da koran mutane ƴaƴan mutane da jeda shi ne yake kawo musiba inda muke
to bisa ga bayanan da muka yi yanzu ga dukan alamu mata na fuskanta kalubale a wurare daban-daban amma gashi ke kin kai wani matsayi wanda kin iya cimma abubuwa da yawa a rayuwarki ta ya aka yi ko kuma in ce wani kalubale kika fuskanta kuma wani hanyoyi kika bi na magance wa'annan kalubalen da kika samu nasarar da kika samu ya zuwa yanzu
in nace ni ce na ƙarya Allah ne na farkon fari ya tsallakar da ni tunda yana taimakawa yana cire wanda yake ba akwai da yawa misali da na bar judiciary ne ba dan ba na son in kai bencin sama na judiciary ba duk Allah da take judiciary ne ya sa na haƙura muka na dawo federal sa saboda a lokacin abin da ya fita da yake jiye shi harka ce ta mace
haka
mutum ya aure mata da ɗaya ɗanta wajen guda biyar rana ɗaya retirement baya yin auren wanda ya kore ta ya kore ƴaƴanta ya kwashe kayanta rigar da take jikinta ma ya sa fetur ya ƙona sannan ya kai ta ƙara ya rinka yawo yana da situation da ita daga kotu zuwa kotu sai da ya samu kesi 16 suna yawo daga kotu zuwa kotu sai daga ciki shi ne kotu na ya zo ga mana aka wayi gari matan nan kamar ta ya hauka
Allah sarki
na gano mutumin nan yana da sindike commissioner of police a lokacin na garinmu abokin sa ne chief jojin garinmu abokin sa ne kuma ya tare ya fi karfin matan nan ya fi karfin shari'a duk da take yawo akan ta guda 16 kowa ta inda shari'a ta fi naga cin zali kuma mai yawa shi jojin garin ya kirawo ni yace rabu da ke din nan a dare shi gaban wani court kuma rabu da harkar mutumin naga ya mai kira ke din gaba na in ba a so a yi yanda ya dace ai amma ni cin zali ya mun yawa daga nan tafiya sai tafiya muka na ga cewa ba za a kware da wannan aikin na da'in da federal government take na tarayin aiki ana amma magana ita ce sai mutum yayi da karfin gaske dauka cewa abu zai tafi yadda kake so ko ka fada alkan ba zai yi ba sai ka tsaya akan aikin ka tsaya akan gaskiya kuma ka gane cewa duniyar nan ta ma zaki kai a cikin mutanen da suke da biyar ne suke so sai ka yi rawa gani to idan namiji yana aiki halfway zai samu 50% sai ka tafi 80 za a gane kai kana yi saboda kawai kai mace ce amma gaskiya iyaye sun yi rawa gani sun tsaya akai kuma sun takura akan cewa sai sun zama mun yi rawa gani za su yadda mu ci gaba da kamar inda ragowar yanmu da iyayenmu suka yi suka shiga cikin buɗe hannu
Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji ƙarshen wannan hirar a madadin bakuwar tamu barista Aisha Ibrahim dan kani da Ms Julie Gresham da ta hada mana sauti da bada umarni ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya
gaida inar iburo yanzu kuma bari mu kada kanan dabo inda Muhammad Salisu Rabu ke tafa da sharhin jaridun Hausa
sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara da babban labarin da jaridar Rariya ta buga a shafin ta na farko mai taken binciken gwamnatin Jonathan suwa ruwa zai ci me zai biyo baya suwa za su tsallake rijiya da baya A kuma shafi na 16 na jaridar ta buga labarin da ke cewa ashe dan auta ba dolo bane yayin da a shafi na 3 jaridar ta Rariya ta buga wani labari da ke cewa tunawa da dalar gida a Kano a kuma shafi na 22 na jaridar ta Rariya ta buga labari mai taken sanata saraki na tsaka mai wuya yayin da a shafi na 23 jaridar ta buga labarin da ke cewa kimiya an hango wata duniya a sararin samaniya Ita kuwa jaridar Aminiya ta buga babban labarin ta a shafi na farko mai taken an kace magidanci kan naira 100 yayin da a shafi na 4 ta buga labarin da ke cewa Obama ya ce babu irin Buhari uku a Afirka inji Rochas Okorocha a kuma shafi na 7 jaridar ta buga labarin da ke cewa abinda yasa muka rufe karatu a asirce inji Sheikh Dahir Bauchi Yayin da a shafi na 7 jaridar ta buga labarin da ke cewa an kama drum 4000 na man fetur daga ƴan Boko Haram a kuma shafi na 8 jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa ƴan Boko Haram sun fara amfani da mahaukata wajen kai hari sharshin jaridin Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda a shafin ta na farko ta buga babban labarin ta mai taken kakar bincike to nan silili a gwamnatin Buhari An gano minista daya da ya sace sama da naira trillion. Buhari ya gano kudin sata naira billion 150. Amurka za ta tona asirin barayin gangunan mai. A kuma shafi na 32 jaridar ta Leadership Hausa ta buga labarin da ke cewa taron tunawa da masallacin Qudus a Abuja tsakanin sojoji da azzazzaki mai yayi zafi. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya jama'ar Najeriya mu ci gaba da yiwa sabuwar gwamnatin Najeriya addu'a da fatan alheri da yardan Allah subhanahu wa ta'ala naira za ta farfado da darajar ta fiye da da malalar mai a yankunan Niger Delta zai zama tarihi rikicin kabilanci da ke addabar musamman tsakiyar Najeriya shi ma zai zama tarihi satar dabbobi da fashe-fashen bututun mai shi ma zai zama tarihi uwa uba rikicin Boko Haram da ya addabi musamman arewa maso gabashin Najeriya duk wa'annan da ke ikon Allah da ikon Allah za su zama tarihi
assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka
sunana
Abdullahi daga tsohuwar kasuwa a garin Port Harcourt a yau ina so na yi kira da roko da tuni ga mai girma gwamnan mu na jihar Yobe Alhaji Ibrahim Kaidan akan maganar asibitin a garin Port Harcourt. Gaskiya wani alfahari abin ya ban fushi abin da kai ci. Akwai ɗakin haihuwa na mata al'amarin babu daɗi, mata suna cikin wani hali na kunci ya ɓandaki ya gagare su. Idan mata za su yi bayan gida sai dai su ce jiji ko su fita. Mai girma gwamna na san baka san wannan magana ba, don haka na ce na alƙawari zan gaya maka don Allah don Annabi a gina wa mata ɗakin ɗakuna ko da guda 20 ko 10.
Assalamu alaikum, mai magana Abubakar Muhammad na baban yaro a ƙaramin hukumar Kaduna ta Arewa a Najeriya. Ni tambayan da nake wannan gwamnatin tarayya, mutanen da gullon a shashi shi na ƙasar shi, ɗan ƙasar shi da iwa ya kai su ƙasashen duniya suka dinga koyon waɗansu abubuwa, shin ina aka sa su da suka dawo Najeriya? Wannan abu wani ƙalubale ne gare mu 'yan Arewa.
To yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu ta dawo da labaran duniya amma a takaice.
Haka yake, hamshaƙi mai kuɗin nan wanda ya fice a shirye-shiryen talabijin Donald Trump shi ne ya ɗauke hankalin jama'a jiya Alhamis da dare, yayin da masu neman jam'iyyarsa ta Republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa 10 da ke kan gaba suka wato tallata kansu a muhawara ta farko a shirin zaben shugaban ƙasa da za a gudanar cikin watan Nuwamba shekara ta 2016. Hamshaƙin ɗan kasuwan tare da abokan takararsa Jeb Bush, Scott da kuma sauran 'yan takara waɗanda suka yi muhawarar da Donald Trump ɗin a jihar Ohio sun haɗa da tsofaffin gwamnoni da fitattun sanatoci da kuma wanda bai taɓa tsayawa zaɓe ba. Mutane 4,500 ne suka cika filin wasa domin kallon wannan muhawara. Wata sabuwar ƙungiya mai alaƙa da ƙungiyar ISIS ta ɗau alhakin kashe mutane 15 a wani harin ƙunar baƙin waken da ta kai jiya Alhamis a wani masallaci da jami'an tsaro suka fi sallah a ciki a ƙasar Saudiya. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce aƙalla mutane 8 aka kashe, sama da 100 kuma suka ji raunuka a wata gagarumar fashewa da ta auku a Kabul a asubahin Juma'a. Majiyu sun ce bom ya tarwatse kusa da gidan gwamnati, mata da ƙananan yara da dama kuma suna daga cikin waɗanda suka rasu. Nan da dan dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin da ya auku kwana ɗaya bayan da harin da aka kai na ƙunan baƙin wake a kan wata mota a birnin Kabul.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin in sallama da ku ga saƙon ta'aziyyar rasuwar Alhaji Rabi Husaini da ke Gwandu Road, Kaduna. Allah ya mar rahama. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Grace Alheri Abdu wacce ta taya ni gabatarwa da CD wanda ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Jim Hammond, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.